بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم مساء البركة إن منا barka da wannan safiya. Yau Asabar 31 ga watan January 2026, sannan kuma 12 ga watan Sha'ban shekarar hijira ta 1447, daga wannan masallaci na Garki Area 8 Central Mosque a nan yankin babban birnin tarayyar Najeriya, Abuja, tare da iyayenmu mata. Allah ya ƙara muku albarka. A matashiyar tattaunawarmu a wannan safiya ita ce banɗaki a cikin ɗaki, gayu ko ƙazanta, duba daga mahangar shari'a. Abinda nake so na fara faɗa a wannan tattaunawa ita ce shari'ar musulunci tana da wani yanayi mai ban sha'awa, kamar wani magani da ake ce ma komai da ruwanka, irin wanda yake maganin cuta 100 babu ɗin. To haka shari'ar musulunci take, komai da ruwanki ce. Shi yasa har wani bayahude yake yi ma wani cikin sahabbai izgili cewa wai kunan kuna takama cewa wai annabinku ya koya muku komai, ya ce ƙwarai kuwa babu wani tsuntsu da ke yawo a sama ko wata dabba da ke yawo a cikin ƙarƙashin ruwa sai da ya zama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana jawabi a kai, hatta watin a shiga banɗaki. Wani yana daga cikin shumuliya ta shari'ar musulunci, kamar da Allah yake faɗa cikin Suratul An'am, ma farratna fil kitabi min shay'in, babu babu bar komai ba a cikin littafi sai da muka yi bayani a kansa. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama yake ba da labarin cewa yake gaya wa sahabbai babu wani abu da zai amfane ku sai da ya zama na nuna muku shi, babu kuma wani abu da zai cutar da ku sai da na tsoratar da ku daga barinsa. Akwai batu da ya zo game da wannan mas'ala wanda ya shafi tarihin rayuwarmu da tsarin yadda muke rayuwa da kuma reality na abin da ke on ground, wato yadda ake gina gidaje da makarantu da sauran wuraren da ake rayuwa ya canza da yadda ake a da. Kuma shari'ar musulunci tana da dokokinta tabbatattu, tana da kuma dokoki wanda suke da muruna, wanda suke da flexibility da za su iya canzawa gwargwadon canzawan yanayi, tare da kula da asalin ƙa'idoji na maqasidus shari'a wanda suka shafi ibadoji, suka shafi mu'amaloli, suka shafi thawabit na addini. Idan muka kalla a tarihance za mu ga cewa hadithin Sauda radiyallahu anha, ko kuma hadisi Abdullahi ɗan hadisin Umar ɗan Khattab wanda ke cikin Bukhari, da Umar yake cewa arafna ki ya Sauda, aka ba da labari cewa Ibn Abbas cewa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance suna fita su je bayan gari da daddare, can suke zuwa su biya buƙatarsu a wani fili sananne. Haka suka ce kunna azwajan nabi sallallahu alaihi wasallama yakhrujna laylan likaba'i hawaijihinna, mata sun kasance suna fita ne su je su biya buƙatunsu a bayan gari. Sai ta ce wal buyutu yawma idin laysa fiha marahib, a wannan lokacin a al'ada ba a yin banɗakuna a gida, mutane suna ganin wani ƙazanta ne, wani baƙon abu ne a ce suna da banɗaki a kusa da ɗakunansu. ballantana kuma a ce a cikin daiki da ka ci rayuwa kalla hadisin Aisha radiyallahu anha na kissan kazafin da aka yi mata da take cewa thumma karastu wa ma'i ummu mustahi sai na fita wata rana da mahaifiyar mustahi kibalan manasi'i tace ta inda muke bayan gari tace kibalan manasi'i tace wa kana maidanan wasi'an wani wuri ne mai fili inda muke zuwa muna biyan bukata haka hadisin hadisin ainihin wato Jabir da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kana la ya'tin baraza hatta yataghayyaba fala yura wannan lafazin al-Imam Ibn Majah akwai irin sa a cikin Sunan Abi Dawud cewa ya kasance shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai biya bukatar sa ta bandaki yakan fita yayi nisa da mutane cikin sahara ba wanda zai ganshi to me yasa a wancan zamani sahabbai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka kasance da irin wannan tabi'a farko saboda al'adar su al'adar wancan zamanin haka ta zo na ɗaya kenan na biyu saboda kuma suna da ƙarancin cin abinci bare da muke ci abinci bane abinci da suke ci kaɗan ne wanda ko a yanzu yana cikin abincin yadda yana ƙarancin bukata zuwa ga shugaban daki haka kuma akwai wato akwai yawan zafi a wurinsu saboda haka akwai ƙarancin yawaita yin fitsari saboda zuffa da suke ruwan jikinsu yana shanyewa sakamakon yanayin garuruwarsu saboda sai zama wani zai yi kwana ɗaya biyu uku bai ma shiga banɗaki ba saboda haka ba yi da buƙatar banɗaki na kurkusa a duk inda yake sannan da kuma cewa ba su da ruwa mai yawa irin wanda ake kwararawa a banɗaki ɗin nan a yi ta zubar da shi ba ci ba gari ba su da yin wannan ruwan sannan kuma inda mutum zai taka ya je bayan garin ba waje ne mai nisa ba kamar da Aisha take ba da labari take cewa wurin bayan masallacin bakiya ne abin bayan makabartar bakiya yanzu ga wanda ya san madina gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wancan lokacin shine daidai inda wannan al-qubbatul khadra take inda wannan abin nan hasumiya green take shine gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda kabarin sa yake ko to daga nan wajen in je kalla ga inda bakiya na take ta barin masallaci kamar in ce hagu da masallaci ko to da an wuce bakiya shine wajen kaga ba wani wuri ne mai nisa ba yayin da mu ko yanzu idan aka ce annan garin Abuja a ce babu banda yake sai an je bayan gari to ina ne ma bayan garin tukun daga nan sai ka kusa shiga wata jiha ko Nasarawa ko Kogi ko Naija wanda suke makwabtaka kafin ka samu daji so da haka ɗabi'ar yanayin al'umma da yanayin rayuwarsu da al'adunsu a wancan lokacin sai ya hukunta haka amma su ma fa sabai ba su bar duniya ba sai da aka fara yin banɗaki a cikin gidaje ko da ba a cikin ɗakuna ba kamar da Aisha take cewa daga baya thumma uttukhidhat al-kunuf fil buyut sannan sai aka fara yin banɗaki a cikin gidaje ba'da ma nazalat ayatul hijab bayan da Allah ya saukar da aya aikin hijabi malamai sun sabani a kan wacce ce ko dai idina alaihinna min jalabibihinna wa ya nazina wa la tadkhulu buyutan nabiy ko kuma wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab ko ce ana ce mata ayatul hijab magana ce wannan mai tsayi a wani babi can na daban to abu na farko kenan cewa a musulunci ko a tarihin larabawa da ga yadda suke to ana nan da rayuwa ta ɗan fara nisa musulunci ya shiga ƙasashen Sham da Masar da anadol kaman taki kenan tayin sai aka samu su kuma sai da wata al'ada al'ada ita ce al'adar kaman abin da yanzu muke ce mai gidan wanka wato bayita commercial bayita public wanda mutum zai zo ya gina wani wuri mai yawa ayi dakuna da bangarori daban-daban wanda mutane suke zuwa su biya kuɗi su yi wanka su biya bukatunsu ayi musu kamar a ce dilka da ake mata kenan da gyaran jiki da sauransu wannan ya dade a tarihin kasashen musulmai fiye da shekara 2000 ana yin sa to akan wannan ne ma aka samu hadisai da suka zo annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani ga mace ta cire kayanta irin wannan wajen yace duk matar ta yi imani da Allah za ta shi alkiyama to ka ta cire kayanta a gidan wanka public kata sake ta je public gidan wanka ta yi tsirara ta shiga tana yin wanka a cikin mutane wannan ainihin wato an hana to ana nan wannan shi ne abinda musulmai suka sani cewa masu bukata wanda suke da wadata kuma suke da bukata sukan yi bandaki a gida amma bandakuna wanda suke da abubuwan da ake bukatu na yau da kullun gaba daya da kuma sanannun masu kula da su waɗannan public ne na kasuwa ne commercial har zuwa lokacin da a cikin ƙarshen ƙarni na 15 okay ƙarshen ƙarni 16 afwan zuwa farkon ƙarni na 17 aka samu wani mutum mai suna John Harrington mutumin ƙasar Ingila ne shine mutumin da ya fara kirkiro wannan ensuite da ake magana wato yin bandaki na cikin ɗaki wanda mutum zai yi biya bukatarsa ba tare da kowa ya sani duk da haka shi ma a lokacin bai samu karkuwa ba irin yadda ya kamata saboda ya zo da challenges masu yawa daga cikin manyan challenges ɗin shi ne babu proper plumbing na abinda zai dinga sewage na datti da ainihin bayan garo sannan akwai persistent abin nan odo waye wanda yake ko da shi ko yanzu ne da mutum da irin wannan banɗakin idan kazama ce kike san dole jin gawari wani lokaci wari har cikin tsaka gida to wannan warin da sauran da karancin hygiene yasa ba a yi nasarar yaduwar sa a cikin al'umma sosai ba har zuwa karni na 18 lokacin da aka yi abin da ake kira da suna industrial revolution wato canjin rayuwa ga baki daya da ya fara ƙarshen turawa wanda ya jawo urban overcrowdedness yawaitan mutane a birane sai zama yawan mutane ya sa waɗancan public toilets ɗin ba za su biya bukatu ba mutane sun yi yawa kamar yadda muke gani a yanzu yawan mutane ya sa ba zai yiwu a yi toilet kaɗan ba dole sai ya yi sai sun yi yawa tunda kuma yana daga cikin abubuwan da duk inda mutane suke sai sun bukata inda mutane suke sai sun bukaci wuraren makewayi da wuraren bahaya sannan aka samu yawaitar cututtuka waɗanda aka alakanta su da wato banɗaki na kowa da kowa kwalara typhoid infections iri daban-daban har ma annoba ta zama annobar yawan mace-mace ko amai da gudawa shi ne kwalara ɗin ko da yaɗuwar cututtuka waɗanda suke da alaƙa da datti waɗannan suka sa dole hukumomi da ɗaiɗayawan mutane kowa ya ɗauki matakin yin banɗakin sa nashi na musamman domin ya zama da cewa ya tsare kansa daga kamuwa da cututtuka kuma ko yanzu wannan abu ne sananne za ka ga duk inda banɗaki yake wanda mutane da yawa suke amfani da shi yana da sauƙin samo cututtuka wajen musamman ga iyaye mata irin banɗaki na hostel ko na kasuwa ko na ko masallaci ne ma in dai ana yawan mutane da yawa suna amfani da shi to before you know it duk wanda ta saki jiki take yawan tsuguno a wajen tana iya kamuwa da cututtuka wanda suke da alaƙa da cututtuka na datti ko infection da ke shiga jiki ko yake mata al'aura ko makamancin haka to sai a wannan ƙarnin da muke ciki da ƙarnin da ya wuce kamar shekaru 100 zuwa 150 to annan ne fa dan adam ya gano dabaru wadanda zai inganta yin bandaki ensuite a cikin ɗakin sa kuma a zauna lafiya ba ma za a juwarin sa ba kamar yadda muke gani a yanzu an yi achieving wannan a tsari na architecture na design na gidaje mutane sun yi haka saboda akwai abin da ake cewa cultural shift al'ada ta canza gaba daya za mu iya tunawa da mutane za su gina gidaje a suke yi ɗaki ciki da falo ɗaki ciki da falo zaure na ƙofar gida zaure na abinci da ake cewa madafa ko kitchen sai kuma ban ɗaki guda ɗaya ko guda biyu ta haka ake su tsakar gida yawanci duk irin gidajen da aka haife mu a cikinsu kenan ko inda muka taso mu ga ana yi a garuruwanmu da alƙaryunmu in ban nan kuma ya zama ƙauyenci ko a ƙauye ne yanzu kowa yana so ya gida ne duplex ko self-contained ko mansion ko villa wanda zai zama komai a ciki na ƴan gari ma haka bane a siyo kayan karas iri-iri tangaraye da abubuwan kitchen iri-iri yadda ka san za a buɗe wani shagon tiyata da a zuba ciki da wukake da cokula da tangaraye da gasunan iri-iri inda kun san irin waɗannan abubuwan da ake siyo wasu ma sai an je ƙasa waje sai an je Dubai ko an je China ko an je Riyadh ake siyo su su kun ga akwai cultural shift rayuwa ta baki ɗaya yanzu galibi ƴan matan nan ba su ma san inda ake yin girki da murhu ko da risho ba me suka sani kawai microwave da gas cooker da wane ne ma ɗayan wanda ake yin jikokowa ko wanda ake saka mishi abin nan gawayi ɗin nan na ƴan gari so wannan cultural shift ɗin ya sa mutane suna da son luxury suna son jin daɗi wanda daga cikin jin daɗin da mutane suke so suna son ya zama komai yana kusa da inda suke ba ku ganin yanzu TV ma ya zama ƙauyenci a tashi a je a kunna shi sai da remote control ƙofa ma ƴan gari yanzu in an dawo gida akwai remote control komai a saka kyamara duk abin da ke faruwa a cikin gidan ana gani daga ɗakin ajiye gida to wannan son luxury din son jiki yana da gaskiya abin da ya haifar da haka da kuma son privacy mutane suna son su dinga yin abu ba wanda ya sa abin da suke da kuma shi kanshi tsafta din hygiene akwai za ka ga akwai mutanen da banɗakin su kadai suke amfani da shi kuma ka shiga banɗakin ka ga irin kayan alatin da aka tara sai ka yi salati ka sanar da Ubangiji wani shuwa kibikun wani wurin goge kafa daban wurin da ake zama a yi brush daban ga wardrobe na kaya duka a cikin banɗaki ga wurin aje takalma yadda ka san ka shiga boutique kuma banɗaki ne na san duka ƴan gari ne nan sun fi na sanar wani abu da muke ba to da kuma convenience mutane suna son yin abu a cikin rahas cikin jin daɗinsu wannan ya taimaka wajen canza kalta al'ada yadda ake gina gidaje ya zama da cewa yanzu duk wani wuri da za a gina da sunan gidaje ko ma'aikatu ko ofisoshi ko kasuwanni ko ma masallatai ko wani abu za ka tarar cewa banɗakunan suna cikin kowane ɗaki ko kowane ofis ba kamar yadda muke da shi misali a nan masallacin da muke da banɗaki separate ba ko a nan ɗin ma akwai na lima kuma yana nan a cikin masallacin to wannan wani sabon yayi ne wanda yanzu za ka ce za ka yi gida ba za ka yi haka ba za a ga kai ba ƙauye masu gidan ma ba za su yi da za su ce a na ja ya wuce wannan yayi mata ka wata yin yaji akan wannan zaka ce kai za a maka gida amma baka yi da a yi ban daki a cikin daki ba sai dai a yi a gefe to wala auren ka zai iya mutuwa ko kuma kana neman wani aure ne za a iya fasa baka akan wannan cewa ne irin ba kawai mutum ne wannan shi ai an wuce wannan yayi da ka zaka ga da ƴan gayi da wanda ba ƴan gayi ba duka abin da suke kenan to me yasa ake yin wannan me yasa wannan ya zama haka saboda akwai wato ana iya a yi achieving wannan yanayin kuma ya zamana an zauna lafiya babu wari babu matsala babu datti babu kyankyasai babu tsutsotsi saboda akwai yanzu akwai proper abin nan dabaru sanannu wanda ake amfani da su wajen sanitation wajen wanki da maintenance na banɗakuna kuma an samar da ventilation, iska na shiga na fita, an samar da kuma sewage, hanyar fitar da datti da kazanta, wanda da zaran mutum ya shiga banɗaki yayi amfani da shi ya gama, in ka je zaka nemi ina kazantar ka rasa, irin yadda aka ce wani inda yaje yana yi a wani hotel ba, yana cije wato ina datti. Dan na hotel ne ma na 'yan gari wanda automatic ne ma kana tashi kawai zai tafi da dattin bayan gari, da haka inda sai hankalin shi ya tashi ya ɗauka ko asiri aka ka san inda da tsoron asiri, in ce wai ina kashin shi yake, wannan wani kisa ne kawai na fara biya kuɗi na ba ka tsina sata ansa ya tashi yana in cewa shi bai ga tashi shi ba, Allah ya kyauta. To sannan akwai kuma ilmummuka na kiwon lafiya na public health da awareness ya yaɗa a cikin mutane, ke da kowa yanzu ya san muhimmancin tsafta, kuma ya san ya zai tsaftace muhallinsa, kuma ya san inda zai siyo wasu sinadarai da ake zubawa a wanke banɗaki da gan shi yayi haske tas lafiya lau, wani ma idan mutumin ƙauye ne ma sai ya ce nan ma ya ishe shi kwanciya, ya gan shi a bushe komai lafiya lau ga ƙanshi. To wannan fahimtar ta taimaka sosai. Sannan kuma ga dominance na western culture, al'adun turawa sun galabci kowa, turawa na yammacin duniya suna zamani a yanzu, lokacin da Allah ya ara musu komai nasu shi ake kwaikwaya, abincinsu, tunaninsu, harshensu, ilmominsu, tsarin mulkinsu, tsarin tattalin arzikinsu, komai yanzu turawa su suke zamani, wannan kuma juyin juhalin da Allah ya kawo musu, sun haka za su ga su ma banɗakin tsarin na turawa ake bi, su kuma su ne suka fara kawo wannan kamar yadda muka ji a baya, saboda haka wannan dominance na western culture ya kawo haka, da kuma urban lifestyle, rayuwar birni, rayuwa a bariki ba ta yiwuwa sai da irin waɗannan tsare-tsare. Na san yanzu akwai yaran da aka haifa a nan birane cikin irin Abuja ɗin nan, birnin da tsautsayi ya sa aka tafi da su ganin dangi a can cikin Katsina ko Jigawa ko Sokoto ko Kano ko Kaduna ko Bauchi ko Adamawa ko ire-iren waɗannan karkarar tamu, aka kai su wani ƙauye, wallahi ta laiba za su yi bayan gari ba, in suka ga fitna ta rin kuka kawai za su faɗa rami, dole sai dai a rana a sai da za a dawo da su Abuja ko kuma a je a kama musu hotel su kwana, ba za su iya kwana a irin wannan gidajen namu na karkara ba, saboda ba su taɓa ganin irin wannan ba. To irin wannan organization ɗin da kuma wato tsabar son privacy, wato mutum yana son khususiyya, yana son kuma comfort na rayuwa, za ka baka ga duk inda ka je yanzu haka ake wannan rayuwa, to wannan shi ne realitin abin da muke rayuwa a kai. Amma idan muka koma cikin adabiyyat na musulunci, ya malam musulunci suka kalli abu kamar yadda muka faɗa tun farko, musulunci yana da shimuliya, wato komai da ruwanka da shi. To akwai maganganu da malamai suka yi tun da can da kuma yanzu, waɗanda a ƙarshe za mu fahimci shari'a dai ba ta hana yin wannan abu ba, duk da asalin shi ya fi kama da ƙazanta kamar yadda muka faɗa cikin tafiyar, amma ƙazanta is a relative term, domin su da abin da suke gani a al'adun mutanen da shi ne a nesanta banɗaki daga inda ake bacci ko inda ake rayuwa ko inda ake cin abinci ko inda ake ibada, da abin da ake so kenan, nesantawa. To amma yanzu kuma gashi an kawo shi kusa-kusa har cikin ɗakin bacci ko har cikin masallaci ko har cikin ma'aikata ko har cikin ɗakin taro ko gidan sai da abinci, duk inda ka shiga da banki da hotel da restaurant da masallaci da mall, duk inda ka shiga akwai public convenience, akwai restroom, akwai toilet da airport da ko'ina. To wannan a cikin culture mental makeup na mutane da su ƙazanta ne, amma yanzu yawa yi da yanzu ba ƙazanta ba, saboda mene? Saboda duk abin da zai iya mai da shi ƙazanta ɗin an iya overcoming ɗinsa, datti, wari, gangarowar ruwa cikin ɗaki mai datti misali, ko samuwar ƙwari da kyankyasai irin na banɗaki na gargajiya duk baka gano shi. Sannan akwai tsafta, akwai kuma wato tsare wajen daga duk wani abu da zai iya cika da dan adam idan muka koma cikin littafin musulunci alal misali ibnu qudamah al-maqdis al-tafin shi al-mughni yana cewa al-khala'u shi ne ban daki mawdi'un najasati farfajiya ce ta najasa fakuri hatti khazuhu qariban min mawadi'il julusi wan nawm dan haka sai aka ce makruhi ne a yi shi kusa da inda ake zama ko inda ake bacci fa in umina min zalika amma idan aka amunta cewa babu kallanta min zalikal mahzuri daga wannan abin hanawa fala karahata yace babu komai ko da shi ma ya ba da sharadin cewa idan babu kazanta to babu komai ya halasta a yi bandaki a duk inda aka ga ya dace wannan magana kenan daga al-imamu ibnu qudamah al-maqdisi daga mazhabin hanabila haka nan al-imamu al-kasani daga mazhabin hanafiya kenan a cikin bada'iul fawaid yace cewa yustahabu an yakuna mawdi'ul khala'i ba'idan 'anil buyut mustahabbi ne bandaki ya zama nesa da gidaje siyaratan laha da gidaje minan najasati daga najasa war rawa'i da wari wannan daga littafin bada'i sana'i kenan na al-imam al-kasani daga mazhabin hanafiya daga mazhabin malikiya ibnu abidin yake cewa tukrahu as-salatu idza kana amamahu babul khala'i lima fihi min istidharin najasa yace makruhi ne mutum yayin sallah ya zama a gaban shi akwai kofar daki kofar bandaki a gaban shi saboda zai dinga tuna cewa a cikin nan wajen akwai najasa saboda kamar yadda aka ambata a cikin tattaunawar malam Muhammad Sa'id cewa ko da ba a yi bandaki kamar yadda zamu rubuta a ƙarshe to wajibi ne ya zama cewa ba a yi shi ya zama yana al-qiblat daki ba ta yanda a dakin ki in zaki sallah to kai ya zama da duma ki tana kallon inda ba zaki ki idan kuma da an yira shi da haka shi kenan sai ai kai istighfar kamar yanda Abu Ayyub yake cewa faqadinna shama fa idza marahida buniyat nahwal qiblat yace da muka zo kasar sham sai muka ga an gina bandaki ta al-qibla yace sai mu shiga sai mu dan karkace sai mu ta istighfar don an gode na bushin sai a canza miki fuskar inda bandaki yake ko kuma nan gaban zaki sake gida kuma gidan ki zai sake gida ko zaki gina ma danki gida ko zaki gina ma yayanki gida sai ka ga ma masu design cewa ba na so bandaki ya zama ta al-qiblar dakuna wato yanzu ka bar su wani wani aiki na su fitan maka da bandakunan gidanka dan su dace da al'adar shari'ar musulunci ina fata muna gane al-imam an-nawawi a cikin sharh muslim da yazo yana magana akan babukan da suke magana akan kaba'ul haja yake cewa wa ajma'a al-ulama'u 'ala istihbabil bu'di wal istisar malamai sun yi ijma'i akan cewa mustahabi ne idan za a yi bandaki ko za a biya bukata a yi nesa da mutane wal istitar kuma a kuya inda qaba'il hajat domin wajen biyan bukata sai ce wasiyanatil mawadi'i min an-najasati ko malamai sun haɗu akan cewa lalle ana so a dinga tsarkake wuraren mu'amala da wuraren ibadoji da wuraren zama daga najasa yanzu kun ga wannan across ko mazahib kenan ko wace mazhaba mun tsakuro daga cikin ta magana akan cewa shi malaman musulunci sun san da wannan mas'ala kuma su yi magana akan ta kamar yadda ma duk abin da aka bude na fikhu ko na hadisi da ke magana akan ahkam za ka ga babu qaba'il haja babu da ke magana akan biyan bukata babu niyyah babu da ke magana akan ruwa za ka ga babu akan ainihin al-ghusl wanka wato abubuwan da ake yi a cikin bandaki wanda suka shafi shari'a wanda shari'a ba ta wasa da su duk wannan yana ƙara tabbatar mana abinda muka ambata cewa shari'a musulunci shari'a ce ta komai da ruwanka to idan muka ji wannan ko muka la cewa yanzu yadda muke rayuwa ya saba wa abinda malaman nan suke faɗa duk malaman nan suka ce mustahabi ne a nesanta bandakuna daga gidaje abinda ya dace shine a ce wurin ban daki ne sai yake da gida ko masallaci ko dakin kwana suka fada illa saboda a gujewa najasa saboda kada wari ya zo inda ake saboda kada a bata tsarkin inda ake rayuwa ko ake ibada to dama kuma akwai kaida cewa alhukmu yaduru ma al'illati wujudan wa adama hukunce hukunce suna tafiya tare da illolin su ne wato asbab din su wujudan in an samu illa a samu hukuncin wa adama idan an rasa illa hukuncin ya tashi aiki to kamar da muka ambata kun ga yanzu mun Allah ya kawo mu zamani wanda wannan illa ta kau a mafi yawan wurare al-imamu Allah yake nan kamar da muka ambata ya kawo wannan magana to idan muka zo wannan zamani zan yi ciro magana bari mu amfani da magana wani malami cikin malamai shine Dr. Yusuf Al-Qardawi wanda a cikin littafin sa mai suna Fiqhun Nawazi wato abin da ya shafi bayani game da sababbin mas'aloli da suke bujurowa abin da kullum hukunce hukunce ko abubuwa iri daban-daban suna bujurowa a cikin rayuwar musulmai waɗanda ba su da specific rulings babu dokoki wanda suke an yi a kansu to wannan aiki ne akan gogaggun malamai su tashi su yi karatu su yi bincike su ɗauko ƙa'idojin shari'a su yi applying ɗinsu ga waɗannan sababbin situations ɗin wannan shi ake ce ma fiqhun nawazi abinda ya shafi kiwon lafiya abinda ya shafi abinci tafiye-tafiye bukukuwa tsarin al'adu cakuɗaɗɗiyar al'umma ga su nan abubuwa iri daban-daban da suke zuwa mana a yanzu duka malamai suka yi bincike a kansu su yi bayani game da waɗannan sababbin hukunce-hukunce to a cikin shi sai Qardawi yake cewa al-asl fil masakin asalin ka'ida game da wuraren zaman mutane al-ibaha shine mutane ya halasta su zauna a wurare bisa yadda suka ga ya dace wa matajadda fiha min al-ma'i yin barki kowane gari ko kowane zamani akwai yadda mutanen zamanin suke yin gidajensu to halatta yi su gidajensu a haka to ana nan kuma sai a samu wani sabon salon gini ko sabon salo na tsarin gidaje yace to abinda za a kalla yunzaru fihi ila al-maqasid sai a duba menene manufar yin irin waɗannan gidajen la ila suwar ba wai kawai yanayin gidajen da mutane suna yin gida su gaba suna yin dogayen gidajen sama masu hawa da yawa me yasa ake yi saboda ƙaramin bukata zuwa ga space mutum da akwai al'umma da za su amfani da space ɗin shi kenan ya halasta ne ba za a ce ya zama albazaranci sannan ko za a duba shin gidajen suna da nagartar da ba za su dinga faɗowa aka mutane ba suna da tsare-tsaren yadda za a hau a sauka a sama akwai wuta akwai ruwa akwai escalator ko abu makamanci haka wanda zai bada dama a rayu lahiya lawa ciki to duk wannan shikenan ya halatta babu matsala insha Allah to haka kuma ban dakuna yace fa idza tahaqqat at-taharat idan tsarki ya tabbata wan tafaddaru kuma cututtukan da ake tsoro suka kau fala haraja babu laifi akan yin amfani da ban dakuna a cikin gidaje ko a cikin dakuna matukar akwai tsafta matukar akwai nagarta babu yaduwar cututtuka babu annoba to daga nan ne sai mu lissafa sharɗin da ya kamata a samu a mu'amalar da muke yi da banɗaki a cikin gidajenmu abu na farko shine at-taharatu da'ima wato tsafta da tsarki ko da yaushe da haka wajibi ne ya zama cewa ana wankewa ko da yaushe akwai isasshen ruwa sannan akwai isasshen lokaci ko akwai masu wankewa na musamman ba daidai ba ne a gina banɗakuna a gidaje ko a kasuwa ko a wani waje makamancin haka a basu suna cikin datti kamar yadda ake samu a makarantu a hostels wanda wani kana nufafi wajen ma za ka ji dum musamman da rana ta daga ko a wasu masallatai na wasu wurare wanda ba su damu da tsafta ba ka je banɗaki ka shiga ki fito ki ji kayanki suna wari saboda shigar da kai ciki kawai inda ka san cewa ka tsoma kayanka a cikin wari to wannan banɗakunan bai dace a yi amfani da su ba daidai bane. Wajibi ne zama akwai cikakkiyar tsafta ko da yaushe. Sannan tawaffurul ma, ya zama akwai ruwa tabbatacce wanda yake zuwa cikin system din, wanda za a yi tsarki, wanda za a yi flushing, wanda za a yi alula, wanda za a wanke, ko da yaushe akwai ruwa. Saboda haka wuraren da suke da ƙarancin ruwa, to har yanzu suna kan waccan dokar ta baya. Saboda akwai wuraren da za ka je, wasu garuruka ko ƙauyuka ko inda ruwa bai wadata ba, amma saboda kwaikwayon birni su ma sun tashi yin toilet, sai su yi wannan mai closet ɗin su a cikin ɗaki ko babu ba. Ƙarshe ya zama waste, ya zama asara, ko kuma ya zama wurin ƙazanta. Duk da babu ruwan ci gaba da amfani da shi, haka suna maleji nan da nan wuri ya datti ya lalace. Wannan ba daidai ba ne. Wannan sai a koma waccan ƙa'ida da sunawoyi suka ambata, da siburin kudawa suka ambata, cewa makruhi ne yin banɗaki a kusa da gida ko cikin gida ga inda babu ruwa. Da gaskiya abin da malamai suka lissafa cikin sharhi shi ne, ko da yake kuma kofar banɗakin nan tana rufe, ko akwai mutum a ciki ko babu, a rufe kofa. Domin idan an buɗe kofar, to yanzu technically ya zama part of the room, bai zama wani abu separate ba. Da zaran kofar tana buɗe, to yanzu hukuncin ɗakin hukuncin banɗaki. Allah ya sa mun gane wannan. Saboda haka ba daidai ba ne a dinga barin kofa a buɗe, musamman sanda za a yi sallah ko za a yi karatun alkur'ani ko na makamanci haka. Dole ne ya zama kodayaushe kofar banɗakin a kulle take. Sannan Allah ya kuna kibalan kiblat, kada ya zama banɗakin yana mafuskantar alƙibla, yana gabas. Dama shi ma a cikin banɗakin wuraren biyan buƙatar kai ya zama suna kallon alƙibla, in ji to shi kanshi banɗakin kada ya zama a gabas da ɗakin ki, ya zama a wani ɓangare daban. Idan yana gabas da ɗaki, in aka ji wa'azi abin da ya kamata sai a je a duba, za a iya canza mai structure, a toshe wannan ƙofa, a buɗe wata, yadda zai zama ƙofar shi ba banɗaki ba ce, ba ƙofar shi ba gabas ba ce. Idan za a iya shi ke, to abin da ya dace yake. Idan ba zai yiwu ba, to sai dai a dinga karkacewa gwargwadon buƙata, gwargwadon abin da ya sauka, sauran kuma ana istighfari. Kasancewar a banɗaki a cikin ɗaki bai nufin saboda ana tsaftace shi ko ana kula da shi, ana sa mishi turare, ana sa mishi air freshener da abin da ake sa mishi, bai ɗauke shi daga kasancewar farfajiyar shedanin aljanu ba. Mu kiyaye wannan. Shedanin aljanu suna nawa wajen, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba labarin cewa shi ne matsugunin su. Kisa ake son ki duk sanda za a shiga ayi addu'a, bismillah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sitru ma bainal insi wal jin bismillah, kamar yake cikin Ibnu Hibban. Abin da ke rufe al'aurar bayi daga shedanu shine in za su shiga banɗaki su bismillah. Sannan mutum ya cire suturarsa zai shiga banɗaki, shedanan aljanu suna nan sun kafa ido suna so su ga al'aurarsa, amma da zaran ya yi bismillah sai Allah ya rufe musu idansu ba za su gani. Da kuma a'udhu bika minal khubusi wal khaba'i, Allah ina neman ka tsare ni daga shedanin aljanu maza da sharar aljanu mata, shi ma yana da gaskiya da shi ba. Idan an fito kuma gufranak, Allah ina neman gafararka. To waɗannan addu'o'i na shiga da fita wajibi ne a kula da su, a kula kuma da sauran na dubban banɗaki. Da gaskiya dubban banɗaki ba a shiga banɗaki a yi ta surutu, amma za ki ga akwai sakaci da wannan wata tana daga cikin banɗakin, amma tana wa mijinta gulma yana zaune a cikin ɗaki, ko tana magana da ƴarta, ko ta shiga da waya ta sa hands free tana ci gaba da magana, ko tana ci gaba da jin wani alama wa'azi ne, wa'azin Malam Kabiru Gombe ko Gadon Kaya, tana ji daga cikin bayi. To wannan ne irin babara ɗaka yin muna wajen. To wajibi ne a kiyaye wannan ladabi. Wata ba ta shiga da abinci, saboda ita ga aciki tana tsugulo, tana fitar da wani, tana zuba wani.
to duk wannan ladabban sai an kiyaye shi na san rashin wato tsaftar wajen shi yake sa psychologically sai nake tana ai ba komai tunda tsafuri ne mai tsafta akwai wurare a cikin ajiye kaya ko wani abu ko makamanci haka da sauransu duk waɗannan sai an kiyaye abinci magana tsira ko karatu ko shiga da wani abu wanda yake a jikin shi akwai ayoyin alqur'ani ko kuma waya ko makamanci haka duk sai an kiyaye ban daki ba wurin yi bane wani daga cikin ladabban da ya kamata a kiyaye da kuma duk wani ladabba da aka sani da suke da alaka da shiga ban daki ko biyan bukata malamin ya magana akan bathroom slippers wato takalmi na musamman wannan yana daga cikin kamaliyat wato wanda suke cika tsaftar kulda da ban daki shine ya zamana cewa akwai dedicated takalmi wanda shi ake shiga ban dakin da an fito a bar shi a kofar ban daki kar a dinga yawo da shi a cikin gida domin ta yi a cikin kasan shi akwai ragowar abin da ba mai tsarki bane a koya ma yara wannan al'ada idan ma an yi baki daga ƙauye wannan ba saba ba su ma a nuna musu cewa wannan takalmin iyaka ake barin shi sai a nuna musu cewa haka ake in ba ka mutum da ku mutanen ƙauye da mun zo kawai za mu cigaba da abubuwa yadda muka saba da in wani mutumin ƙauye in ya zo ya shiga ɗaki ya yi abin da zai bai sanya ake fellowship ba bai sanya ake haka zai bar wuri da tagada yasa kuke ganin an je aikin hadi alhazai ce ta ƙauyenci saboda wani daga garinsu a can karkara bai taɓa zuwa ko babban birnin jihar daga can aka ɗauko shi kai aka kawo shi kamɗin alhazai daga kamɗin alhazai aka kawo shi airport daga airport a Kano ko Abuja ko Katsina kawai aka shilla da shi sai Jidda ana sauka sai ga kawai tarihi ci musu ka ga fitila ko ina kamar lakira sannan a je a kai ta wani dogon bene mai hawa wajen 15 dole mutum ya ruɗe ya rasa yadda zai ko ku da kuke nan birni haka je mutum ya sauka a ce iya nan yake rayuwa cikin Abuja din nan in ya sauka a Jidda ko Dubai ko Riyadh wallahi sai ya kauyenci saboda birnin ba iri ɗaya bane ko ba haka bane to malaka na kuma da aka dauko daga kubbotso ko karaye ko dambata ko shanunu tsakani da Allah to haka idan mutanen ƙauye sun zo a yi haƙuri da su a nuna musu ya ake mu'amala da wannan banɗaki sannan mu ƙara jaddada wato wajabcin tsaftace muhalli domin annazafatu min al-iman ka'ida ce ba wai hadisi ya tabbata cewa amma ka'ida ce annazafatu tsafta ba wai shi ba ce cikon addini ce tsaftar jiki tsaftar muhalli tsaftar abinci tsaftar sutura tsaftar komai kisa Allah ya shar'anta mana hanyoyin tsafta aswaki wankan janaba wankan gayi wankan haila wankan gawa su kola tsaftace tufan wanke hannu za a ci abincin an gama ci in an yi abin nan an yi aiki gaban daki a yi tsarki duk shari'a ta kawo waɗannan sannan yawan ruwa da ake samu a cikin banɗaki bai kawar da shari'ar wanke hannu da aka ce a yi idan an gama biyan bukata a da can a al'ada ta da ƙasa ake goge hannu a wanke kamar yanzu galibi a garuruwa da suke na yan gari irin na mamacin daga ƙasa a da can sai a ba da fatawa a ce to a samu wani mazibi wani ɗan kwano ko wani kwantena a ɗebo ƙasa a aje a gefe to wannan ma yanzu ba ya yiwuwa haka babu laifi a yi amfani da duk wani hand sanitizer ko hand wash wanda chemicals ne ko sabulai ne waɗanda suna da ƙarfin fitar da cututtuka a tabbatar ko da yaushe an wanke hannaye bayan gama amfani da banɗakoki ɗin nan sannan kallon alƙibla a lokacin biyan buƙatar shi ma yana daga cikin wato ababen hanawa sannan kuma dole mu kula da tsaraici shari'a ta kira shi da suna sau'a mummunan abu da ba a son gani kamar yadda ya faru da annabi Adam da Hawwa mai Allah yace badannahuma sawatuhuma wa tafika yakhsifani alaihima min warqil janna da suka ci dan itace sai Allah ya musu kubata tufafin jikin su kawai sai ya zube da sai da tsarekin su sai suka dinga gudu suna diba ganye suna zubawa a cikin tsarekin su saboda a asalin halittar dan adam yana kyamar a ga tsarekin sa yana kyama Allah ne ya kawo mu zamani da mutane sai ga wai bayyana tsareci gayu ne da isa da cikar cewa su ɗan bariki to wannan dabbanci ba halitta ɗan adam bace Allah ya tsare mu ya tsare iyalanmu da sauran musulmi to haka ma a cikin banɗaki ɗin ba a so mutum ya dinga yin tsirara zigidir kamar da ake cewa haihuwa uwas sai in ya zama dole ba yadda ya ana so da yadda za a iya zama cewa akwai sitira ko akwai tuya ko akwai yanayi na wato babu wanda yake ganin tsarecin sa sannan kuma da kulawa da addu'a kamar yadda aka ambata tun farko to waɗannan sa daga cikin ladabban da malamai suka ambata na ƙarshen su shine a gujewa duwar abu da ya zama israf wato wanda zai zama cewa akwai albazarci ta fuskar yanayin gidan da ake idan ga iya mitan da ake bukata wajen banɗakin to kada a yi shi ya wuce faɗin yadda ake bukata ko kuma a sa mishi kayan alatu yadda wanda ake bukata ko a kashe mishi kuɗi wajen tsare-tsaren shi da kwalle da ake mishi fiye da abin da ake bukata duk wannan sunan shi al-mubazzaranci kuma Allah ya ce innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbihi kafura lalle masu albazzaranci dan uwan shaytan ne shi kuma shaytan butul ne to kima butulci kike yi Allah ya tsare mu daga yawa Allah butulci yawa masu albarka a ƙarshen wannan tattaunawa za mu ga cewa muna da sakamako kamar guda haka na farko shine amfani da banɗaki irin wannan na zamani sabon abu ne a tarihin musulunci tarihin al'ummar musulmi na biyu ba haramun bane idan mutum yana da bukata ko yana rayuwa inda ake irin wannan al'ada ya gida banɗaki a cikin gidansa a cikin ɗakinsa halasu amma wajibi ne ya kiyaye dokoki da tsare-tsare da ladabban da shari'a ta karantar ya kuma kiyaye abin da zai tabbatar da tsafta da kiwon lafiyarsa da na iyalansa ko na waɗanda suke ta'ammuli da waɗannan banɗaki idan an kasa kiyaye waɗannan sharuɗan da ya zama akwai saɓon Allah a cikin sanya banɗaki a cikin gidaje wanda zai zama akwai datti ko ƙazanta ko yiwuwar yaɗuwar cututtuka da makamantansu ga waɗanda suke mu'amala da waɗannan banɗaki wannan shine kulasar tattaunawa mu ta wannan safiya ina fata Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a cikin abin da muka faɗa wanda ya zama daidai ubangiji Allah ya ba mu ikon aiki da shi wanda ya zama kuskure ko karancin ilimi muna roƙon Allah ya gafarta mana Allah kuma ya sanya albarka a cikin rayuwarmu gabaki daya Allah kuma ya bai mana buƙatun mu na alkhairi Allah ya sanya mu cikin waɗanda yake bai walada wanda suka zauna inda ake tunatarwa aka tuna musu abin da shari'a musulunci ta koyar da su اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله